أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم على نعم يؤذن الحمد بازديادها، ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها، وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله za mu ci gaba da karatu na littafin Al-Luma fi Usulil Fiqh na Al-Imamu Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Al-Shirazi, wanda ya rasu hijira yana da shekara wato 476. Muna tare da musannif din nan dai har yanzu a babi ta uku, wanda yake bayani akan menene fiqh da usulul fiqh, kuma bayani akan fiqh mun riga mun yi, da kuma ahkamu taklifiyya gaba daya, wanda su ne al-ahkamu shar'iyya din. Mashiga fasali kuma na usulul fiqhi, insha Allah da yau zamu kokarta mu gama wato babi din nan na uku. To zamu tashi yau a inda yake cewa wa ma yatawassalu bihi ila al-adilla. Wato wannan abin da yake ana ce masa sharhu at-ta'rif. Wato kai ta'rifin abu, kai definition din wani terminology, cikin terminologies din ilimi. Sai ka kuma bit definition din kuma da ƙarin bayani. To wannan ake cewa sharhu at-ta'rif. Wato kana ƙara sharhin shi definition din, shi ta'rifin da kaiwa abin da kake arrafawa, tunda ai da ya riga ya arrafa menene usulul fiqh, yayi bayani me ake nufi da shi. Sai yake cewa amma usulul fiqh, sai yace amma kaga usulul fiqh fa hiya al-adillatu allati yabni 'alayha al-faqih al-ahkama, sune dalilan nan da faqihi yake gina hukunci hukunci akan su. Wato mujtahidi shine faqihi anan. Wa ma yatawassalu bihi ila al-adilla, da kuma abinda al-faqih din yake isa zuwa ga adilla da su, amma dai ala sabilil ijmal, duk wannan kuma mun riga mun bayani su a wancan halakan da ya gabata. To dan haka dai kuma mun ƙara bayanin abinda ake nufi da al-adillan, shi ma mallam yayi bayanin shi a wancan zaman da muka yi. To yau dai zamu ci gaba daga fadin sa na cewa wa ma yatawassalu bihi ila al-adilla. To menene yake nufi da wannan ibaran a cikin ta'rifin da yayiwa usulul fiqh? To sai yake cewa wa ma yatawassalu bihi ila al-adilla, da abinda faqihi din yake isa zuwa ga adilla da shi. Wato adillatul din nan da yace sune menene? Sune kitabul lahi wa khitabu rasulihi, zancin Allah da manzansa, wa af'alihi wa iqrarihi, da ayyukan manzansa, da kuma taqrir din sa da muka yi bayani, da kuma al-ijma'u, wanda sune ijma'ul umma, ko da al-qiyasu, da al-baqa'u ala hukmil asli, da kuma futiyal alim fi haqqil amma. Wadannan abubuwan sune al-adillatu da ake nufi. To ya mutum na mujtahidi, ya mutum mujtahidi zai iya isa zuwa ga waɗannan adillan? Su ne bayanan da zamu tashi akai yau bi iznillahi ta'ala. Malam yana cewa wa ma yatawassalu bihi ila al-adilla fa huwa al-kalamu ala tafsili hadhihi al-adilla. To idan aka ce wai abinda faqihi yake isa zuwa ga adilla da su, to yace nan idan an kai wannan gaban, to ana magana ne akan tafsili na hadhihi al-adilla, wato akan bayani filla filla ga wannan adilla din. Idan ana magana akan me, yaya faqihi ko mujtahidi zai isa zuwa ga adilla, to sai a ce maka wannan magana ne, in an kai gaban nan ana magana ne akan bayani filla filla na menene adilla, wa wujuhiha, da kuma fiskokinta, wato ire-irensa, wa tartibu ba'dihha ala ba'd, da kuma jera wasun su a bisa ga wasu. Wato magana akan tawassul, yali yanda ake isa zuwa ga adilla, shine na farko sanin ma menene da adillan kansa filla filla, kuma sanin ire-iren adillan, kuma sanin jerin adillan, wato ya zaka jera su, wanne ne zaka sa a gaba kafin wanda ke bin sa, wanne ne zaka kaddamar, wanne ne kuma zaka jinkirta. To sanin wannan abubuwan sune abubuwan da idan an san su ake isa zuwa ga adilla ta hanyar su. Sai yake cewa wa awwal ma yubda'u bihi fi kitabillahi ta'ala wa khitab rasulihi. To wannan dai tarkibi a wata nuskhar awwal ma yubda'u bihi ala kitabillahi ta'ala ne, amma a wannan nuskhar dake hannunmu fi kitabillahi ta'ala ne, amma ba laifi, tunda dai mafhumi ne abinda ake son a isar din. Wato ana nufi mene? Farko idan ka tashi son isa zuwa ga hukunci, dai wa me zaka fara? Ba zaka kawai tashi kana son ka san hukuncin abu ka je ka kawo kiyasi kana yi ba, ko ka je ka kawo ijma'i kana nema ba? A'a, zaka fara dubawa ne, tunda muna da Al-Qur'ani, shine kuma littafin farko a cikin a masadirut tashri'a, to da shi ake farawa awwalu ma yubda'u bihi shine kitabullahi ta'ala shi zaka fara bincikan wannan hukuncin a ciki sai ka tabbatar kai isti'abin sa baka samu dalili a ciki karara ba duk da dai ba zaka ce ba dalili ba amma kila baka gani bane saboda ai Allah ya ce ma faradna fil kitabi min shay babu abin da baya a Qur'ani amma yana zuwa a Qur'ani ijmalan ne shi yasa sunna yake zuwa yake yake ƙara fadada bayani akai haka idan baka gansu zahiri a Qur'ani ba tukunna sai ka gangaro sunna sai ka ƙara bincike a ciki in baka samu a sunna ba tukunna ka je wanda ke bin sa yasa yake farkon abin da ake farawa da shi shine kitabullahi azza wa jalla da kitabu rasulihi sai shi ne li annahu ma aslul lima siwa huma min al adilla saboda Qur'ani da sunna su ne asalin duk wani abin da ba su ba cikin adillan shari'iyya cikin dalilai na shari'a su asali ne misali yanzu kaga ijma'i asali ne shi ma ko to amma asali ne da ya dauko asali shi ma daga Qur'ani saboda ai dalilin ijma'i abinda ke tabbatar mana da cewa ya wajaba mu yi aiki da ijma'i in an samu ijma'i daga Qur'ani ne da Qur'ani bai ce mu yi aiki da ijma'in ba da ba za mu yi ba kai nan kaga Qur'anin shine ya zama asali ga ijma'i sunna ita ta zama asali ga ijma'i ko wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wannan ne wannan ita ce ayar da al-imam shafi'i yayi istidlali da ita akan wajibcin bin ijma'i an gane to ga kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tajtabi ummati ala dalal ko ba haka ba a wani riwaya ala dalalati a wani riwaya ala khata ko ba haka ba man arada buhbuhat al-janna fa alayhi bil jama'a ko aiwa to waɗannan dalilai ne daga sunna da ke tabbatar mana zamu yi aiki da ijma'i to wannan shi yake nufi da li annahuma aslun lima siwa huma dan qur'ani da sunna su suke ba suke zama asali ga abin da ba su ba na ijma'i ko qiyasi yanzu misali in ka zo miki qiyasi zaka ga asalin sa daga qur'ani ne qur'ani ne ya bada daman ayi wato a auna abu da irin sa sai a ba su hukunci iri daya qur'ani ne ya race fa atabiru ya ulil absar ko fa atabiru ya ulil absar shi ma dalili ne na qiyasi ko ba haka ba to dalilai daban-daban da suka zo daga sunna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi misalai da ke jawwaza qiyasi kamar misali wanda yayi tambaya sayyidina Umar ko akan mutun ya sumbaci matan shi da azumi sai manzo Allah ya masa tambaya to kana ganin mutun ya kurkure bakin shi da ruwa da azumin sa ya lalace sayyidina Umar ya ce masa a'a yace to haka shi ma in ya kabbala in ya sumbaci matansa da azumi bata kan dai bai inzali ba azumin sa nan to kaga wannan nau'i ne na qiyasi kuma malamai sun yi littafi akan al-Imam al-Ala'i yana da littafi mai suna Aqyasatun Nabiy ya zo da hadisai sun kai 100 wanda ke tabbatar da manzon Allah yayi qiyasi da aka ya shar'anta yin qiyasi kuma littafin an buga shi yana nan a cikin Majmu'ur Rasail na al-Imam al-Ala'i yace wa yadkhulu fi dhalika aqsamul kalam to daga abinda ke cikin shiga cikin wato sanin menene zancen Allah da zancen manzon Allah tunda ai zancen Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabahithul aqwal kenan wato mabahati na zantuttuka kenan a usulul fiqh tunda Qur'ani da Larabci aka sauke shi sunna ma da Larabci yake haka sai ka karanto babubukan Larabci su da suke da alaka da sanin maganan Larabawa da ya suke magana da menene hakika da menene majazi da makanganu sun kasu kashi nawa ne a gun Larabawa sai ka san fuskokin waɗannan abubuwan a Larabci tukun zaka iya gane Qur'ani dan Qur'anin da Larabci aka sauke shi haka in baka san waɗannan abubuwan a Larabci ba zai yiwu kai mai ba ka gane Qur'ani ko sunna ba sai ce to dan haka sanin kitabullahi da kitabu rasulihi za mu shigar da sanin aqsamul kalami ka suka san zance a cikin nan saboda dole a san su tukunna wato zance nan anan a zancen Larabawa tukunna za a iya cewa gashi ka fahimci zancen Allah to sai ce kaman ka san hakika da mu zo duka kowanne zai yi musu babi daya bayan daya dan haka yanzu kai zamu ambace su ba sai mun tsaya bayanin su ba tunda babubukan su za su zo to ka saka san zance kaman da zance ya kasu zuwa me zuwa ga abinda suke ce ma hakika da majazi da al'amru umurni kenan da nahayu duk zance da ga akwai hakika a ciki akwai majazi a ciki akwai umurni a ciki wannahi akwai hani a cikin zantun tukan Qur'ani da hadisi akwai umumi akwai maganan da ya shafi kowa akwai khususi akwai maganan da aka cebance da wasu akwai al-mujmalu akwai maganan da bai da wato bayani zahiri ko ba haka ba a dunkuli aka yi shi wal mubayyanu ko mubayyinu mubayyanu shine mujmal din da aka bayyana shi daga baya shi al-mubayyinu kuma shine mubayyinu abinda yazo ya bayyana mujmal din to ka gani shi ma yana nan wannasihu da hukuncin da aka share da yazo share wani hukunci wal mansukhu da kuma hukuncin da aka share aka sauke sabo a madadin sa to sannan kuma abinda zai shiga wannan babin kuma summal kalamu fi af'ali rasulillahi tunda magana ce ta sunna sai a ƙara zance akan menene ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma menene dalalar su akan hukunci duk wannan kaman nau'i ne na preface ko abin da ake cewa khuttatul bahth ko abin da ake cewa fihrisi wato yana bagaya maka abin da littafin zai kunsa na daga mas'aloli to wa iqraruhu da kuma iqrarin manzon Allah da mun bayanin sa wancan satin li annahu ma yadri yani majra aqwalihi fil bayan dan ayyukan manzon Allah da duk wani abin da aka yi manzon Allah kuma yayi iqrarin sa to suna daidai da maganganun sa ne kuma kalamu fi akhbari sai mu yi magana akan al akhbar wato labarai li annaha tariqun ila ma'rifati ma dhakarna min al aqwali wal af'al dan labarai su ne muke sanin wato abinda aka ambata na daga zantutukan manzon Allah da ayyukan su ba za mu san su ba sai ta hanyar labari dan ba mu yi zamani da manzon Allah ba naka duk wani abin da ya shafi wannan sai dai a rawaito mana shi ta hanyar labari to dai sai wajaba sai mun san labarai tukunna sai mu san wannan sai ce sun mar kalamu fil ijma'i sai mai magana kan ijma'i menene li'annahu sabata kaunuhu dalilan bi kitabillah mai magana sa dazu dan ai qur'ani ya tabbatar mana da cewa ijma'i dalili ne ibnu hazm yana cewa daga dalilin ijma'i ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fi ikhtilafan katira da qur'ani ya zo daga wurin Allah ne da an samu sabani a ciki tace tunda Allah yake sabani baya zuwa ga Allah to ijma'i kenan yana zuwa daga Allah wa kitabu rasulihi da kuma zancin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam anhu ma yana aqidu dan shi ijma'in ai ba karan kansa yake zama ba a'a ya ana ijma'i akan wani dalili ne imma daga qur'ani ko sunna to sun bar kalamu fi qiyasi sai mai magana akan qiyasi da annahu sabata kaunuhu dalilan bima dhakartu min al adilla dan ai shi qiyasi shi ma meye mai tabbatar da cewa shi ma dalili ne saboda ai dalilansa daga qur'ani kuma daga sunna wa ilayha yastanidu shi qiyasi kuma daga adillan qur'ani da sunna ne yake jingina ثم نذكر حكم الاشياء في الاصل sai kuma mu yi bayani akan me hukuncin abubuwa a asali kafin zuwan qur'ani kafin zuwan annabci me hukuncin su to shine muka yi magana akan al-asl fil ashiya al-ibaha lian al-mujtahid inma yafzu ilayhi inda azmi hadhihi adilla dan shi mujtahidi idan bai samu dalilin qur'ani ko sunna ko ijma'i ko qiyasi ba sai ya duba to asali akan abubuwa menene tunda ba dalili dama ana nufin asali abinda dalili bai zo ya canza shi ba dan haka sai ya bashi hukuncin asali ثم نذكر فتي العالم فيما يمغنا كان فتاوين malamai وصفه المفتي da kuma sifa nan mai fatawa mujtahidi wal mustafti da kuma sifofin wanda yake mai neman fatawa li'annahu inma yasiru tariqan lil hukmi ba'da al ilmi bima dhakarnahu dan wadannan abubuwan suna zama hanya ne na sanin hukunci bayan an san wadancan abubuwan gaba daya da muka ambata thumma nadhkuru li ijtihada sai mu ƙara kiran ambatan ijtihadi mu yi bayanin menene ijtihadi a gun malamai wa ma yata'allaqu bihi insha Allah ta'ala da kuma abin da ke da alaka da shi in Allah ya so to insha Allah zai sai wannan ya zama mun gama duk hutta da muqaddimat na wadannan masail din da zamu tattauna to insha Allah zamu tashi a babi kenan na hudu a zama na gaba wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa